الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a, dare na Asabar, yau 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 ba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daidai da 14 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiyya. Muna haduwa wannan majalisi mai albarka kamar yadda muka saba don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma da kuma abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Rabbul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Al-Allama Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu faɗa da abin da zamu shaurara, ya ba mu iko yin aiki da abin da yake shine daidai. Muna cikin suratul Nisa, mun tsaya kan wato aya ta 94, yau zamu tashi wanda ke biye da ita insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.
Nan malam ya ce, walamma bayyana ta'ala annahu yushmalu man aslama zahiran ala islamihi, yayin da Allah maɗaukaki ya bayyana cewa wanda ya musulunta ana ɗaukansa ne akan abin da ya bayyana na musulunci, abin da ya ɓoyu kuma na cikin zuciyarsa, ko wanda ya yi a bayan ido bai bayyana ga mutane ba, wannan kuma hukuncinsa yana wajen Allah. Wala ya juzu qatluhu, irin wannan baya halatta a kashe shi akan cewa wai shi kafiri ne, in dai musulunci ya bayyana. Wala akhdhu amwalihi, haka nan baya halatta a kwace mai dukiya, in ma ta janibin ganima ko abin da ya kama da haka, kamar yadda muka ji. Bayyana fi ma yati, to sai Allah ya bayyana cikin ayan nan da ke tafe, anna khawfa qatli man aslama ma'al kuffar, tsoron da musulmi zai ji, wai kada idan ya yaƙi kafirai wala Allah akwai wani da ya musulunta a cikin kafirai, don gudun kada ya kashe shi ya fada laifi, la yamna'ul khuruja ila al-jihad, baya hanawa a fita zuwa ga jihadi kuma a yaƙi kafira. Ana son nuna mana cewa fargaban cewa kada ka kashe musulmin da bai bayyana ba, wanda yake tare da kafirai, ba zai hana a je a yaƙi kafirai ba. In har aka kashe musulmin da bai bayyana musuluncinsa ya bar inda kafirai suke ba, to shi ya jiyo. Shi ne ayoyin da ke gaban nan wanda aka karanta za su nusar da mu a kai, haitu tafawata darajatul muslimina, domin matsayin musulmin ya kere ma juna, ma'ana ya bambanta ya hauhawa, akwai wanda suke da daraja babba, akwai waɗanda suke da kaskantacciyar daraja. Da himayati harmal islami ala aljumla, domin karewa martaba ta musulunci a dunkule, faqala, sai Allah ta'ala ya ce, لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأند سكي واجن وأند سكي ماسين جهادي دون أوكك الدين الله سوني والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأند سكي جهادي دون أوكك كلمر الله دادوك يسو كما سجيسي درايو كنسو to la yaftawi ba za su taba daidaita da waɗanda suka zauna daga cikin mu'minai ba ba su fita zuwa ga jihadi ba waɗanda suka fita jihadi daga kansu kuma suka taimaka da dukiyarsu darajarsu a wajen Allah ba za ta taba zamantowa daidai da wanda ya zauna bai je jihadi ba kuma bai fada dukiyarsa dan taimakon addini ba za su zama daya ba ma'ana ana samun tafawuti kenan idan an samu fifiko na ayyuka na da'ar Allah da gogorma yadda za a yi domin addini to amma ayat sai ta taskance aka ce ghairu ulil darar in ban da waɗanda suka zauna a gida amma ma'abuta larura ne waɗanda suka zauna a gida ma'abuta larura ba su shiga cikin wannan batu da aka ambata ba wato kenan waɗanda suka zauna a gida babu dalili na shari'a suka kuma taimaka da dukiyarsu don taimakon addinin Allah ba su da matsayi a wajen Allah irin waɗanda suka fita kuma suka taimaka da dukiyarsu amma waɗanda suka zauna a gida ko ba su taimaka da dukiya ba saboda larura larura ne da su yasa suka zauna a gida na jinya ko larura na makanta ko gurgunta da makamantansu da Qur'ani ya fayyace ko kuma ba su taimaka da dukiya ba saboda dama ba su da ita to waɗannan su ma za su iya samun daraja irin ta waɗanda suka fitan suka taimaka حديث يتبتع شكيم بخاري حديث إذا زيد ابن ثابت قنقران مكران شكيم القرآن قبل منظر الله زيد ويكي تشيوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا علي تشيوى منظر الله صلى الله عليه وسلم يا مصر شبتا دومشي زيد ينادك شكيم ودندا idan qur'ani ya sauka annabi na kiran su ya karantar da su su kuma su haddace kana kuma su rubuta to don haka qur'ani ya sauka wannan aya da muka ji la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim haka ayat ta sauka da farko annabi sallallahu alaihi wasallama sai karanta masa lokacin da yake karanta masa yace fa ja'ahu ibn ummi maktumin sai ga abdullahi ibn ummi maktumin sahabin nan mai daraja wanda har qur'ani yayi mu'ataba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda bai shaurare shi ba a makka abasa wa tawalla an ja'ahu al'aba sai shi wannan bawan Allah yazo kuma yana daga cikin muhajirun yana daga cikin ladane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali lokacin annabi yana karanta masa wannan aya to sai ibnu ummi maktumin yace ya rasulullah ya manzon Allah wallahi law astati'u aljihad la jahadtu wallahi ya manzon Allah ni ma da zan iya jihadi da nayi larura ce ma'ana yana nuna cewa baya gani ne shi yasa ba zai iya zuwa jihadi ba wato saboda ya ji fifikon da Allah ya ambata masu zuwa jihadi suke da shi akan masu zama a gida wanda shi kuma yana cikin masu zama a gida to yayin da ake karanta wannan aya da ya ji sai ya zo ya ce ya manzon Allah wallahi ni ma da zan yi zuwa jihadin da alaje to Allah cikin ikonsa da rahamarsa Zaid ibn Thabit yake ambatawa fa anzalallahu ala rasulihi sai Allah madaukaki ya saukar wa manzansa takrami na ita wannan aya yace wa kana fakhidhu ala fakhidhi a lokacin ma yana dab da manzon Allah yana zaune ka san zama da za a yi na kusaci to annabi sallallahu alaihi wasallam a kafarsa hatta haukan jefan kafar Zaid ibn Thabit a lokacin da suke zauna annabi yana karanta masa aya a lokacin sai qur'ani ya sauka gare shi ai Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu afko maka ma zamu aiko maka sako wanda yake mai nauyi don haka lokacin da ake yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sako ne mai nauyi yake sauka kansa wanda kai ordinarily zai iya halaka ka amma shi Allah ta'ala ya kimtsa shi ne domin amsan irin wannan sako Zaid ibn Thabit a wannan lokaci da yaji irin nauyin da ke hawa kan kafarsa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tsora kafarsa cikin sandan yace fa taqulat alayya nauyin ya tsananta gare ni hatta khiftu an tarba fakhidhi har sai da ni tsoron cewa kafata za ta kashin zai farfashe saboda tsananin nauyin da yake ji kuma ya kasa janye kafa nauyi in yayi nauyi ba za ka iya janyewa ba dan gefe ne ya taba jikin kafarsa sai ya ji wannan nauyi mai tsanani irin abin da annabi yake dauka shi yasa kayan ana yawa annabi wahai sai ya ga annabi yana zufa zufa ba kadan ba idanun sa ya ja sallallahu alaihi wasallam shi yasa kada ya karshe sahabbai in annabi ya shiga wannan yanayi sai su dau bargo sai su lullube annabi dan ba sa so su gan shi a irin wannan yanayi har sai lokacin da mala'ika jibril ya tafi to shine a lokacin yace thumma surya anhu sai aka yaye masa wannan yanayin wahayi ya gama sauka fa anzalallahu ghayru ulil darar sai wannan karin yazo a cikin ayar domin wa domin Abdullah ibn Umm Maktumin wa amsalu ko ba haka ba sai Allah madaukaki ya sake aikowa mala'ika Jibril da ita wannan aya la yastawil qa'iduna minal mu'minin amma sai aka kara ghayru ulil darar والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم irin wannan ya faru wajaje da dama a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yakan saukar da aya kuma a sake nana ta saukar da ita haka ya faru a cikin qur'ani da yawa kana ma hatta surori akan saukar da su jumlatan wahida kuma a sake takrarin saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka malaman ulumul qur'an musamman ta janibin asbabun nuzul suke ambata cewa akwai ayoyin da zaka ga madaniya ne ko makkiya ma'ana an saukar da wanninta a makka an saukar da wanninta kuma a madina ko ma an saukar da ita a makka kuma an sake nana ta saukar da ita a ina a madina ya tabbata daga hadisi da ya inganta a cikin bukhari ya kawo cikin kitabut tafsir daga sahal ibn sa'ad an-sa'idi radiyallahu anhu yake ambata yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin suratul baqara fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad iyanan ayat take ku ta cin abincin ku kuna shan abin shan ku har sai lokacin da farin zare ya bayyana muku daga bakin zare sai ka ce thumma atimmu siyama ila al-layl sai kuma ku cika azumin ku zuwa ga dare dan da akwai waɗansu dokoki wanda ba haka ba dangane da al'amarin azumi akwai dokoki waɗanda da ba haka lamarin yake ba abinda ne yake su fitarwa a nan shine Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi yace sahabban manzon Allah sai suka ɗauki ayar a zahirin ma'anarta khaytul abyad wal khaytul aswad yace sai mutum ya sami iqalayn ya sami zare guda biyu ko igiya guda biyu ɗaya baka ɗaya fara sai ya daura a jikin kafafunsa yana zaune ya harɗe abincinsa yana gefe yana ɗan ci yana ɗan shan ruwa yana ɗan gurguran wannan baya fasawa sai lokacin da ya gane wannan farin zare ne wannan bakin zare ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari da Muslim sun sai kawo har ilau daga Uday ibn Hatim min Mutta'i shi da ya musulunta bayan saukar ayar shi ma da ya ji ayar ma'anar da ya dauka kenan wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna wisalaka idhan la'arif to a wannan lokaci su a tunanin su ana nufin zahiri ne sai ka gane farin zare daga bakin zare kamar yadda ayat ta faɗa to sai Allah subhanahu wataala sai ya sake aiko wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam da wannan aya mala'ika jibril yazo aka ce wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود سيكتي من الفجر to anan sai sahabban manzon Allah suka fahimci abinda Allah subhanahu wataala yake nufi ashe kenan ana nufin duhun dare ne daga hasken al-fajr yayin da ya fito kamar yadda ya zo a cikin hadisin Adi ibn Hatim at-Tha'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam fassara masa to anan irin wannan ne sai Allah madaukake takrarin ita wannan aya ta zo da wannan kari na ghayru ul-dharar kenan yanzu sai muka samu nau'in mutane guda uku janibi daya al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim janibi daya sai aka samu al-qa'idun masu zama a gida in between kuma sai aka samu ulud-dharar masu larura waɗanda sun zauna a gida wato al-qa'iduna ne amma ulud-dharar waɗanda suka zauna a gida amma ma'abuta larura mafhumin aya sai yake nuna nafiyul istiwa'i da aka kawo cewa ba za su daidaita ba tsakanin bangarori guda biyu ne mujahidai da dukiyarsu da kawunansu ba za su daidaita wajen lada da matsayi wajen Allah subhanahu wata'ala da waɗanda suke zama a gida haka kawai ba kenan waɗanda suke ma'abuta larura suna iya samun martaba irin ta mujahidai ko da kusan zauna a gida menene ya hana su laruran nan ce inda babu larura fa za su tafi to za su iya samun irin wannan martaba shi yasa kai inganta a cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin daga Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda manzon Allah ya fito wani yaki jihadi ana tafiya an sha wahala cikin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aqwaman khalfana bil madina ma talakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane suna bayan mu a madina ba za mu keta wani kwari wani kwazazzabo ba ba za mu shiga wani sarƙaƙin daji ba face waɗannan mutanen suna tare da mu menene ya hana su kasancewa tare da mu a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habasahumul uzru uzri ne ya tsare su a wata riwaya ya ce illa sharukukum fil ajr face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada suna zaune a gida amma sun yi tarayya da ku a lada menene ya hana su su kasance da ku a zahiri saboda uzuri irin na shari'a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj babu laifi ga wanda yake makaho babu laifi ga wanda yake gurgu babu laifi ga wanda yake marar lafiya majinyaci in har sun zauna a gida ba su fita jihadi tare da mujahidun ba zuciyarsu na tare da su suna musu addu'o'i suna fatan ina ma da ba su da wannan laruran su zan tare da su za su samu lada to wannan haka ka'ida take rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala da rangwame duk wani abu da wani bawa ya saba yi na ibada kada zamtu kai muwazaba a kayansa shi yasa ake sa al-muwazabatu 'ala al-a'mali as-salihah mutum ya dawwama ya lazimci kyawawan ayyuka duk lokacin da uzuri ya zo ya hana ka to Allah zai ta baka bonus dan lada wannan ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza marida al-abdu aw safara kataba Allah lahu ma kana yaf'alu wa huwa sahihun muqimun idan mutum yana wata ibada da ya lazimce ta ta nafila ta tadawuki ba farilla ba sai kuma jinya ta same shi yanzu ba zai iya ba saboda jinya ko kuma halin tafiya ya same shi yanzu ba zai iya ba saboda kwama cala da wahalhalin tafiya to Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga rubuta masa lada tamkar dai yana zaune a gida za a dinga rubuta masa lada tamkar yana da lafiya yana aikin qiyamul layli ya saba yi azumi ya saba yi a karatun alqur'ani ya saba yi kullun akwai hizbin da yake karantawa ko akwai ayyanannun lokata da yake yin wannan ibada yanzu kuma sai uzuri na jinya ko abin da ya kama da haka sai ya hana shi
ko fitina ma ta yaki ta fitintunu irin wanda aka shiga a baya tazo ta tada musu hankali suna gudun hijira bai iya yin irin wannan abin da ya saba yi ba Allah cikin rahamarsa zai ci gaba da bashi lada kaga kenan yake nuna mutane su dawwama wajen yin ayyukan kirki saboda in tsufa ta same ka kana da bonus kaga tsufa tana takunkuni ka rike yin ayyukan alkhairi da dukiya lokacin da rashi ya same ka to sai ya zamanto ka fa'ilanta shi yasa annabi ya ce igtanim khamsan qabl khamsin ku fa'ilanta da abu biyar kafin biyar a ciki ya ce shababaka qabl haramik kunujiyarka kafin tsufa kuma ya ce ghinaka qabl fakrik ya ambaci wadatarka kafin me kafin talauci to nan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa babu daidaito a tsakanin waɗanda suka zauna da kuma waɗanda suka tafi Allah ce faddalallahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu da kuma kawunansu kullum malami suna ambata ana so matakadimul amwal ne ala alanfusi saboda yin jihadi da dukiya shi yafi wahala a kayin da kai eh ai mutum yake ransa ma dan kare dukiya ko ba haka ba kaga nan nasa kenan ya fifita dukiyar wanda aka rai sai shiga cikin wani abun da na hatsarin da domin kare dukiyarsa yana ga akwai barazana amma sai ya rasa ransa to shi yasa sau da yawa yin aiki mutum ya zo shi ya tashi ran masallaci abu ne mai sauki eh mutum ya lazumta yana tashi abu ne mai kyau kuma ana samun lada har aljanna za a iya shiga a wannan to amma ya fi sauki akan a yi da dukiya mutum ya zo shi ya ta wa'azi abu ne mai sauki mutum ya je shi ya waɗansu ayyuka ya ta azumi ta ɗauri abu ne mai sauki amma fa mutum ya yi hidima da dukiya shi ya ɗan fi wahala eh gaskiya ko ba haka ba ne ya yi hidima da dukiya ya ɗan fi wahala gaskiya eh to Allah ya ba mu ikon yin kowanne Allah ya ce faddalallahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyarsu da kuma kawunansu alal qa'idina akan waɗanda suke zaune a gida din ba daraja a bisa daraja nan ma ya ce libarari ma'ana yana nuna ko da wanda suke zaune a bisa larura su ma waɗancan sun fi su amma abinda malamai suka fi rajahawa sun yi tarayya da su kamar yadda wancan hadisi na Anas dan Maliki ambata illa sharakukum fil ajr wallahu a'lam Allah ya ce wa kullun amma kowane bangare min al-fariqain wa'ada Allahu al-husna Allah yayi masa alƙawari na abin da yake mai kyau shine aljanna wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin Allah ya fifita masu yin jihadi akan waɗanda suke zama a gida lagairu zararin ba tare da larura ba ajran azima Allah ya fifita su da lada wanda yake mai girma na'am Na'am Allah ta'ala ce darajatin minhu darajoji ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala ay manazila ba'daha fawqa ba'din matawkai ne sashen su akan sashe kun san aljanna ita darajat ne wuta kuma darakat wannan ita matakalai ne hawa karamar aljanna ita ce a kasa wacce tafi ta daraja a bisanta alfirdausu jannatul firdaus ita ce a'la aljinan ita ce da take can kololuwa a sama Allah ka samu a cikin ta to ita kuma wuta da rakat ne kasa suke Allah ka mana tsari da wuta to Allah yace darajatin minhu darajoji ne daga wajen sa mala yace manazila matsaukai ne ai ba'daha fawqa ba'din min alkaramati minhu ta'ala wadanda sashen su suna bisan sashi karramawa ce daga Allah wa maghfiratan wa rahma kana akwai wata gafara kana akwai wata jin kai an ce mansuban bi fi'il maha almuqaddam wa kana allah ghafuran allah ya kasance mai gafara ne li awliyaihi ga wadanda suka jibince shi rahima allah mai jin kai ne bi ahli da'atihi ga wadanda suke masa biyayya kama muni'a qatlul muslimi idza zahara minhu alamatu alislam kamar yadda aka hana can baya kada a kashe musulmi idan har alamar musulunci ta bayyana gare shi wa kadhalika mana aminal muslimi ba'da al-islami an yastamira مع الكفار هكنا الله تعالى كما يهني غشي مسلمان ما تقدر يا مسلمتا kada ya ci gaba da zama tare da kafirai yadda aka hana shi musulmi da ke gefan kafirai amma yanzu ya bayyana musuluncin sa a baya ai mun ji kada a kashe shi to shi din ma kuma an ana shi in dai ya musulunta kar ya ci gaba da zama wajen kafirai ya fice kuma wajen ƴan uwansa musulmi eh ba'da al-islam an yastamira ma al-kuffar hatta yusibahu ma asaba man qutila ballantana abinda ya shafi wadanda za a kashe in an zo ya karka kuma shi ma ya same shi tunda shi ba san ya musulunta ba kage in an zo kawai kashewa za a yi ko kage shi ma sai ya zamanto an kashe shi to kada ya zauna a cikin kafiran ballantana irin wannan musibar ta same shi aw usira ko kuma a kama shi a matsayin bawa fa min sha'anil muslimi an yakuna ma'a ikhwanihi almuslimin domin yana daga cikin sha'anin musulmi kullun ya zanta tare da ƴan uwansa musulmi a ko ina ne musulmi ya identifying kansa da ƴan uwansa musulmi a wajen aiki ne ƴan uwanka musulmi su ne abokai raba a hidima ce wanda kake yi yau da gobe to ya zamanto waɗanda zaka dinga lazumta abokan mashurarka waɗanda zaka tattara zuwa gare su waɗanda zaka rike su bi tsana ya zamanto ƴan uwanka musulmi kada a ga kullum mutum yana intima'i zuwa ga kafirai to qala Allahu ta'ala sai Allah madaukaki yace na
innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة lalle ne waɗannan waɗanda mala'iku suke amsa rayukansu su ne waɗanda Allah yake aikowa jagoransu shi ne malakul mauti shi yasa nan ma yace ya ni malakul mauti wa awanuhu wato mala'ikan mutuwa da kuma mataimakansa kar ka bashi wani suna sai mala'ikan mutuwa haka Allah ya kira shi malakul mauti wal yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum wanda ake aikowa ya amshe rayukan ku shine mala'ikan mutuwan nan da aka wakkala kan wannan aiki to Allah ta'ala ce innal ladina tawaffahumul mala'ika lalle waɗannan da mala'iku suke amsa rayukan su zalimi anfusihim halin wa tuhalni ai an halin suna zaluntan kayukan su me ake nufi da zaluntan kayukan su mafi girman zalunci shine shirka to anan waɗanda ake nufi musulmi waɗanda suka zauna a cikin kafirai ba su yi hijira ba yayin da hijira ta zanta waje ba shaytanan ma lai ce aiki an yi ko ai bil maqami ma al kuffari wa tarki al hijra musulman da suka zauna tare da kafirai suka ke yin hijira sun musulunta ana tsangwaman su kuma suna zaune cikin kafiran ba su yi hijira ba kuma akwai yaki tsakanin kafiran da musulmai to waɗannan su ake nufi waɗanda suka zalunci kawunansu in dai sun musulunta to su tashi daga cikin kafirai su koma wajen ƴan uwansu to in ko suka bari har mutuwa ta riske su suna cikinsu a dalilin yaki aka kashe su don ana yaƙan kafirai ba a san sun musulunta ba to in sun je kiyama alu mala'iku za su ce musu lahum muwabbiqin suna masu zargar su fima kuntum ko kuma cikin wani lamarin kuke mai ya same ku ko kuma a wani irin yanayi kuka zan kuka bar kanku a ciki me yasa ba ku hijira ba ai fi ayi shay'in kuntum fi umuri dinikum a cikin wani lamarin kuke na al'amarin addinin ku kuma kun musulunta ba ku tafi wajen ƴan uwanku musulmi ba har mutuwa ta same ku a farfajiyar kafirai tare da kafirai to sai mala'iku su zarge su akan haka mala'ikun da za su zo amsa rayukansu kalu sai suka da baki su ce musu mu'tazirin suna masu mika uzuri a zatonsu suna mika hanzarinsu kunna mustab'afina fil ard ay mu manzan wadanda aka raunanar da su ne a ban kasa raunana ne mu an kange mu ne ajizina an iqamati din an hana mu tsaye da addinin mu muna zaune ne an hana mu tsaye da addinin mu akwai wajen da ake hana mutane yin addini ko har yanzu a cikin duniya a farfajiyan kafirai in mutum ya musulunta yana hidimar sa ta da'awa sai a hana shi yin aikin addini ko a hana shi yin addinin ma na zahiri in ka musulunta anan sai a ce to za a kashe ka ko da anan kasar akwai wani masallaci da na taba gani hakimin wajen ko sarkin gargajiya na wajen ya musulunta da shi da gidansa sai aka zo aka kawo hari a masallacin da suka gina aka kona masallacin da wata makarantar su aka kona kuma har ma aka rubuta a ciki will kill anybody that worship in this mosque duk wanda yayi bauta a wannan masallacin zamu kashe shi aka rubuta a ciki to kage irin wannan an hana mutane yin addinin su to abin da yake wajibi a gare su shine su yi kaura su tafi inda za su je su aiwatar da addinin su matukar har sallama an hana kai to kalu za su ce kunna mustad'afina fil ard ai mun kasance mu raunana ne a ban kasa Imam al-Bukhari ya kawo wani hadisi a cikin kitabun tafsir wanda yake zuwa ga Ikrima almajirin bin Abbas Allah ya kara masa yarda kala Ikrima yake cewa akhbarani Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas ya bada labari anna nasan min al-muslimin kanu ma al-mushrikin ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane da suka zan tare da mushrikai amma su musulmi ne suka zan tare da mushrikai a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya'ti as-sahmu fayurmi bihi an tafi da su ne wajen yaki aka tilasta su tunda suna tare da kafirai ku fita mu je mu yaki musulmi donan su kuma suka fita kuma ana yaki kaga musulmi kawai rundunar kafirai suke yaka sai a harba kibiya idan aka harba kibiya fa yusiba ahadahu sai ya samu dayan su fa yaqtuluhu sai kuma ya kashe shi ko kuma a sare shi da takobi musulmi ya sare shi da takobi sai ya kashe shi bai san cewa musulmi bane to shine Allah subhanahu wataala lokacin da wannan labari ya bayyana sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya aka ji alayi wadancan musulman da aka kashe babu diyyar da za a biya domin ba su bayyana kansu a matsayin musulmi ba kuma sun shiga cikin sahun kafirai wajen yakar musulmi tare da cewa dai tilasta su ake don sai aka yi kashe ni wannan aya ta sauka Ibn Abbas ya ce a kansu kamar yadda Ikir mai hakaito wato waɗanda mala'iku suke amsa rayukansu alhali suna zaluntan kansu wajen wanzuwa cikin kafirai za a ce musu cikin wani lamari kuka kasance game da lamarin addinin ku wace fahimta kuke mu addini hadda za ku zauna cikin kafirai kuma ana hana ku yin addini ana tilasta ku yakan ƴan uwanku kalu sai ce kunna mustab'afina fil ard mun kasance masu rauni ne a ban kasa kalu sai a ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah kan bata zanyal watacciya bane da za ku yi hijira cikin ta mai ya hana ku yin kaura min ardil kufr ila baladin akhar daga kasar kafirai zuwa ga wani garin daban kama fa'ala ghayrukum kamar yadda wasu ku suka aikata shi yasa kaga yan kabilan rohinga a kasar Bamako da aka zo aka dinga kashe su akan dalilin addini gwamnati ta turo sojoji takanas ta gumaka saboda su ma zo wata gumaka ne yan Bamako suka zo sai kakkashe musulmi suka yi musu abinda suka yi na walakantarwa kashewa yara ƙanana a yi musu mutla bayan an kashe mutum a masa mutilation dinsa a kona su a kona dukiyoyinsu a kona dabbobinsu a yi fade a matansu waɗansu ma a ɗebe a tafi da su sai an gama abin za a yi da su tukunna a kashe ko a sake su aka ba suka dinga musu kaga sai tsayen ƙasar ba mu sai suka bar wajen sai suka tsallaka ƙasar Bangladesh ko tunda ita ƙasar musulmi ne duk da dai ƴan gudun hijira suka je amma hakan ya fi musu don su sami ƴancin yin addini har lokacin da Allah ta'ala zai ba su kuma iko akan waɗancan kafira to shine Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin ƙasar Allah ba ta zama yalwa ba ku ƙaura a ciki min ardil kufri ila baladin akhar kama fa ala ghayrukum qala ta'ala to sai Allah ya ce duk waɗanda ba su yi irin wannan ƙaura ba suka wanzu a cikin kafirai kuma aka hana su yin addinin su suka yarda da haka har mutuwa ta zo ta same su Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam waɗannan matattara su ita ce jahannam Allah ya ce sai ya kona su ko da ku su musulmi ne ana bashi daga baya a fitar da su amma an musu horo Allah ya ce wasa'at masira tamu nan ta zama to makoma Allah ka mana tsari da ita sai Allah ta'ala ya yi togiya a cike ce
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
Allah ta'ala ya ce illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan wadanda akai togiya ba za su fada cikin wannan hukunci a dalilin kin yin hijira a saka su a wuta ba sai dai wadanda suke rauna na inji Allah ta'ala min ar-rijali wan nisa'i wal wildan daga mazaje akwai wadanda suke rauna na daga mata dama su masu rauni ne wal wildani balle yara kanana to akwai waɗanda suke masu rauni la yastati'una hilatan waɗanda su ba su da daman wata dabara ba su iya wata ba su san wata dabarar da za su yi su mallaki abin da ko hanyar da za su iya ficewa su sulale daga kangin da aka sanya su su yi ƙaura ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaura daga Makka zuwa Madina ya yi umarni dukkan musulmi su yi ƙaura shekara goma sha uku an hana su yin addini har sai da ya zama to farkon lamari fa ba sa iya yin sallah kwata-kwata kai ba sallah ba mutum ba ya iya bayyana cewa shi musulmi ne yana zaune amma ba zai sai bayyana cewa shi musulmi ba ne in ya bayyana shi musulmi ne sai kisa sai azabtarwa sai tashin hankali haka ba suka zauna har sai da aka yi munzalin da aka musu wani abu mai kama da dangul falaku a ƙabilan Banu Hashim dan sun ki sallamar da annabi a kashe suka ce za mu kare shi musulmanmu da ba musulmanmu ba za mu kare shi dan saboda musulunci wanda ba musulmi ba saboda asabiyya wallahi sai da aka shekara uku ba sayarwa a wajensu in za a kawo musu abinci ma a sayar musu aka ce ba za a sayar ba kuma su ba za a yi mu'amala da su ba ba za a aura a cikinsu ba za a aura musu ba in ma aka san sun doshi wata ayari da ya zo makka da abinci tunda makka ba wa gonakai kawo musu abinci ake yi in wani ayari ya tafo su waɗannan suka nuface shi akan suna so su ce saya sai a yi gaugawa a je a saye abin da yake cikin ayarin wasu suka dinga mutuwa saboda yunwa ai kaga ya kamata dangon falaku ko ma sama da shi haka aka musu kaga wahala akan wahala haka suka zauna cikin kunci shekara goma sha uku abin ya fi tsananta a lokacin da Abu Talib ma ya rasu annabi ya shekara uku cikin tsananin wahala a lokacin da ya gudu Daifa can ma ba masa tare kirki bai sake dawowa kuma ya rasa wanda zai bashi kariya ya shigar da shi Makka annabi ya ga abu a wajen mutanen Makka sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da ba su masa ba na cutarwa gaya da muzantawa psychological in banda Allah ta'ala ya bashi zuciya mai karfi da physical da material warwashe dukiyarsu da suka yi da suka yi da suka yi hijira a sulale aka danga washewa dukiya amma annabi da ya shigo makka muntasiran Allah ya bashi iko yanzu ya samu sai karawa a makka da ake fatowa makka ba mai cewa kanzul kowa ya buya a cikin gida annabi ya ce ku je ku ce wa mutanen makka kowa ya fito ya taro a kaaba duk aka zo aka taro annabi sai ya tambaye su me kuke zaton zan muku saboda a al'adan mutum duk wanda aka masa haka yaki ake kuma da yaki ya shigo ya shiga makka ne ulwatan la sulhan kaga zai sa duk aka kashe shi a kashe su ko a zabo waɗanda suke manya-manyan masu cutar da shi a kashe su amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bishe shi wa innaka la ala khuluqin azim sai ya ce idhabu fa antum mutlaqa la taqriba alaykum al-yawm ku tafi an take ku ba wani abin da zan muku daga yau ba zan rike ku da abin da kuka yi a baya ba sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan yanayi da mutane suke ciki lokacin da annabi ya hijira akwai waɗanda wallahi a cikin mari aka saka sai da suke shekara da shekaru suna cikin sasari a cikin mari an sa su a tike an kulle su kuma ana hana su abinci a hakan a zo ana rikida musu duka kuma danginsu ne suke waɗansu ma iyaye ne suke mai yayansu saboda sun musulunta wai suna son hijira zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala sai ya la'akari da irin waɗannan su ba su fada cikin waɗancan da aka ce za su shiga wuta ba waɗancan sun yi ne da raɗin kansu kuma suna da daman yin ƙaura suka ki suka zaɓi zama cikin kafirai duk da ba a ba su damar yin addini ba waɗannan kuma hana su fita aka yi suna son fita kuma ba su da hanyar da za su iya kubutar da kansu shine Allah ya ce illal mustaba'ina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan sai dai waɗanda suka zan raunana daga cikin mazaje da mata da yara ƙanana malai ce ka Ayyash ibn Rabi'a wa Salama ibn Hisham kamar Ayyash ibn Rabi'a da Salama dan Hisham Ayyash ibn Rabi'a da Salama dan Hisham duka kannan Abul Hakam ibn Hisham wanda ake ce da shi yafi shahara da Abu Jahil Abu Jahal Abu Jahal dan ana ce shi Abu Hakam uban hikima saboda yana da basira makirin mutum ne kuma yana da kwakwalwa amma wajen shirye tsiya da shirye makirci da tsara bakar magana strategist ne amma ta baudaddiyar hanya shi yasa suke ce shi Abu Hakam wai uban hikima amma sunansa wato sunansa Abu Hakam haka ake ce shi Abu Hakam ibn Hisham asalan sunansa Abu Hakam din kamar alkunya sunansa watan Amr bin Hisham shine asalin sunansa Amr bin Hisham to annabi sai ya ce a ba Abu Hakam bane sunansa Abu Jahal uban jahilci ne ba uban hikima ba wanda yake Allah aka kira shi kuma Fir'aunu hadhihi al-umma to wadannan ƴan uwansa ne Ayyash ibn Rabi'a kaninsa ne uwarsu daya shi kuma Salama ibn Hisham kaninsa ne ubansu daya lokacin da za su yi hijira kama su yi ya kakabe su ya daure su a cikin sasari da mari kai shi wancan ɗayan abokin Umar ibn Khattab ne shi abin nan Ayyash ibn Rabi'a abokin Umar ne tare suke hijira suka zo Madina amma Abul Hakam shi Abu Jahal sai da ya hilar da ya je Makka ya tafi da shi amma na ya je Madina ya hilace shi ya tafi da shi ya zo ya daure shi a sasari suka shekara wajen shekarar su bakwai suna mari har aka kashe shi a yakin Badar suna mari ba a sake su ba to kaga waɗannan masu rauni ne daga cikin mazaje sai aka ce wa gairi hima da kuma wasu su suna nan da dama min annabina da alahu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda manzon Allah wata rana yana sallah ya tuno su sai ya ta musu addu'a a kunuti yana ta addu'a Allah ka taimaki wale Allahumma anjil al-walid ibn al-walid akwai walid ibn al-walid kanin Khalid ibn al-walid shi ma Khalid bai musulunta bai daure shi to yazo cikin hadisi annabi ya dinga musu addu'a Allahumma anjil walid ibn al-walid wa Salamata ibn Hisham wa Ayyash ibn Rabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga musu addu'a kana ibn abbas abdullah ibn abbas ya inganta cikin hadisi wanda imam al-bukhari ya kawo abdullah ibn abbas yake ambatawa wato kuntu ana wa ummi wato min al-mustada'afin ni da mahaifiyata mun san daga cikin masu raunin nan da Allah ya ce ya kebe su daga zargi ana min al-wildan wa ummi min an-nisa ni ina daga cikin yara kanana mahaifiyata kuma tana daga cikin mata abdullahi ibn abbas yaro ne baka rubuta sosai a zamanin annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai fi shekara 9 ko 10 ba karamin yaro ya bi shekara 9 ko 10 ba amma ya tara ilimin da ya tara din a wajen annabi yana karamin yaro kuma ya san fassarar alqur'ani sama da dattawa da yawa ibn abbas to yace muna daga cikin wannan al-mustada'afun don haka nan ma yace kuntu ana wa ummi mimman afa Allahu anhu bi hadhihi al-aya ay allazina la yastati'una hilata sunna wanda ba su da hanya wato ta wata dabara ay la quwwata lahum ala al-hijra ba su da karfi da za su iya yin hijira su kwace kansu wala nafaqata kuma ba su da kudin da za su yi guzuri wala yahtaduna sabila wa sun suma ba su iya ba za su wato nusar da kansu zuwa ga hanyar madina ba dan ba su santa ba tariqan ila al-hijra duka ba su sani ba to waɗannan sun fita daga cikin zargi don haka Allah ya ce fa ulaika asallahu an ya'fu anhu waɗannan akwai fatan cewa Allah ta'ala zai yafe musu Allah zai musu afwa ai an qatara al-hijra daga hadarin na hijira nan da basu yi ba da haita yahtaju al-ma'zur ila al-afi saboda wanda yake mai uzur yana da bukata zuwa ga yafiya ma da yake wa fil burhan ya zo a cikin littafin burhan ai al-burhan fi ulum al-quran عسى ولا الله في كلام الله واجبتان انا امبتا cewa duk inda kaga asa kaman nan da aka ce asa Allahu an yafu anhu ko kuma la Allah a cikin kalamin Allah aka jingina zuwa ga Allah to ababe ne wanda suke tabbatattu wa in kana tarja'an wa tamhan fi kalam al-makhluqin ko da ko in kai ne zaka ce asa ko ka ce la Allah to fata ne ai la Allah kan dama ba haushi ya dauka ko eh sai ce to wala Allah la Allah ya zo shi la Allah bai zo ba kaga fata ne eh tsammani ne to in akalamin Allah ne Allah ya ce la Allah ko aka ce asa to akwai tsammani a cikin lamarin Allah babu tsammani al'amarin sa tabbatacce ne to shi yasa suke cewa asa wala Allah litahqiq la litaraji haka wasu malaman tafsiri suke ambata لان المخلوق هو الذي تعرض له الشكوك والظنون domin halitta shine wanda kaman mutane kenan shine wanda shakka da zato yake bujirwa a cikin kalamin sa shi yasa abin da bai tabbatar ba sai ya ce la Allah eh an kawo kaza ne to wala Allah an kawo kaga shakka yake to ubangiji babu shakka mustahili ne fi sifatihi wal bari munazzahun an zalik Allah ko ya tarkaka daga irin wannan nakasa wa kana Allah afuwan Allah ya kasance mai yafiya ne gafura Allah ya zanne yawan gafara ubangiji Allah kaman yafiya da gafara ai mubaligan fil maghfirati fa yaghfiru lahum Allah ya kai matuka wajen gafara wallahi tallahi duk wanda bai ruci gafara ubangiji ba shine bai nema ba amma gafara ubangiji ta wuce laifin mu yalwatta ta fi karfin laifin mu duk wanda zai roƙi ubangiji yafiya a kowane irin laifi Allah zai yafe masa ma dama wannan bai ta'allaka ga makhluki ba Allah ya bada dama ga makhluki in ka ci haƙƙin sa to mai dama sai kuma ka roƙi Allah ya yafe maka akan saba masa da kai kada ka ci haƙƙin wani ka ci nan ma kai laifi ne to sai Allah shi kan sai ya yafe maka duk zunubin da Allah ba wato bawa yayi Allah ta'ala zai yafe masa sai dai in bai nema ba hanyoyin neman ya kamata a samu a kiyaye hanyoyin neman gafara ubangiji kuma a kiyaye ma Allah sharuɗan sa da ya gindaya na gafara to gafara tabbatacciya ce a wajen Allah muna roƙon Allah ya lullube mu da ita wa kana Allah gafuran wa kana Allah afuwan gafura ay mubalighan fil maghfirati fa yaghfiru lahu ma farata minhum min adh-dhunubi duk abinda suka yi sakaci suka aikata na zunubi allati min jumlatiha wanda yana daga taran zunubai da bawa zai yi القعود عن الهجرة متن يزونا ينوكي يكين هجرة إلى وقت الخروج ينوكي har zuwa lokacin da zai fita yake fita to wannan ya aikata laifi lokaci yayi ko ba ku saura to kana cewa la
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
Allah ta'ala ya ce nan ya kudaitar da mutane ne wajen yin hijira bayan da aka yi zargi ga waɗanda suke da damar yi suka doke wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya ƙaura domin Allah domin kun san ita kanta hijiran ma kashi-kashi ce ko akan yi tarayya a aiki amma kuma sai a bambanta aniyya to inda aka bambanta aniyya to za a samu bambancin kuma lada aikin ba shine in an yi tarayya ake samun lada irin ɗaya ba a niyya ce idan ta daidaita aiki ya daidaita to ake samun daidaito a abin nan a lada amma idan aka samu bambancin niyya innamal a'malu binniyat haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mashhur hadisin Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa kuma har ma annabi ya ba da kwatance da hijira ƙaurar da aka yi aka taso aka dawo madina akwai wanda ya saboda Allah da manzansa ba dan kawai ba sai dan neman lada Allah ne ya umarni manzansa yayi babu wani manufa sai wannan to ladansa ya cika a wajen Allah akwai wanda zai yi ƙaura a bayyane gashi ƙaurar ce amma kuma a cikin zuciyarsa mai gidansa ne ya ce zai yi ƙaura amma shi baya so ko da dai shi musulmi ne da ya fi so a zauna a Makka amma tun da mai gida ya yi ƙaura to shikenan ba mu bi mai gida ba za a zauna ba shi ma sai ina da mun yi ƙaura hijira manzo Allah ya ce a hijira amma zuciyarsa mai gida yake to hijirarsa tana wajen mai gida wani ko mata ce za a ɗaura aure sai ta ce ai yanzu kan tun da annabi ya ce a yi ƙaura kuma ina zan can wani abu ai kallo ya koma sama ko sai madina ai a ɗaura aure a madina shi yaga kuma ba zai iya zama haka ba sai kama hanya shi ma sai bita aka je can to shi ma hijirar sa yana wajen ta kaga an daidaita a wajen aiki shi ya saka mutane sai su yi azumi baki daya amma kuma sakamakon kowa ya bambanta mutane dai sai su taru su yi sallah amma sakamakon kowa ya bambanta mutane sai su yi sadaka na bayyana na dukiya amma sakamakon kowa ya bambanta wani ya san sakamako mai yawa wani ya samu kaɗan wani ma ya rasa Allah ka sani to Allah ta'ala ya ce wa man yuhajir shi yasa sai aka ta'allaka aka ce fi sabilillah asalin fi sabilillah ana itlaqin sa ne wajen taimakon addinin Allah to nan ana ta'allaka shi da ikhlasi wato yayi hijira ne khalisan lillahi ta'ala muti'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ne kawai garabinsa to Allah ya ce jinkin abdi maragama insha Allah zai samu mafita a cikin ƙasa ba lokaci haka za mu ambata malaman tafsirin sun bambanta akan mai yakin bi da maragama kowa akwai abin da ya ambata to Allah ya ce zai samu mafita mu bata haka kafiran mai yawa wa sa'a kuma zai samu yalwa wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah duk wanda ya fita daga gidansa hijira ce ta fita shi saboda Allah kuma ya ko ta fi zuwa ga Allah wa rasulihi zuwa ga manzon Allah thumma yudrikul maut sannan mutuwa ta ruske shi faqad waqa'a ajruhu ala Allah to lalle ladan sa sai aka ce waqa'a tamkar a ce wajaba shin akwai abin da kai saka wajabta ma Allah za mu ji karin bayani nan dai Allah yana ba da tabbaci cewa ladan sa yana nan a wajen Allah wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai in Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwa ce wasa ya kai rayuwar mu wani mako mai bayani akan ita wannan aya insha Allah mun dai tarjuma ta ne Allah ubangiji ya dace da abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da wanda muka kuskura kuma na roƙon Allah ya fi mana subhanahu
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.